da gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31, da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau 16 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Za mu yi magana ne akan muhimmancin cin abinci mai gina jiki yayin da mace take dauke da juna biyu da kuma muhimmancin kai mace asibiti a lokacin da ta fara naƙuda. Namu na yau wakilan sashen Hausa sun samu tattaunawa da masana kiwon lafiya akan wannan batun. Sannan zamu ziyarci filinmu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a masu sauraro zamu tsunduma a cikin shirin ne inda zamu garzaya Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da kwararren likita a bangaren mata Dr. Idris Muhammad Niman da ke babban asibitin kasa na Abuja wanda yayi mana bayani akan muhimmancin zuwa asibiti musamman ga macen da ta fara naƙuda.
Akuda ana samun shi a mace mai ciki da ciki ya kosa ya kai tam. Tam da muke nufi shine ciki ya kai wata 9 a Hausance. Amma idan an bi kimiya muna ce da shi 37 completed weeks. To idan ciki ya kai wannan tam din nakuda zai iya tasowa. Abubuwa da yake tasar da labor ba sai mun je muyi magana shi yanzu ba. Wannan cikin kimiya ne. Amma alamomin cewa labor yana tasowa shine ciki zai ta daurewa ya daure ya sake tun babu ciwo in ya daure har ya fara daukan ciwo ya ta karuwa daurewa ya zo nan sai buni ya sake zuwa har ya fara zuwa very frequently 30 minutes 20 minutes 55 minutes na biyu wani sai lebo yana farowa da zubar da ruwa idan mace ciki ya kai tam ruwa ya fita to wani sai farawa lebo kenan to amma a takamaimai da za a ce mace ta fara lebo shine idan ciki yana daurewa yana ciwo yana sakewa sai kuma bakin mahaifan yana canzawa da budawa da zai bawa yaro sukuni dake cikin ciki ya fito ta farjin mace nan ake cewa mace ta fara lebo
a lokacin da mace ta fara jin wannan kamawa da sakewan me ya kamata ta yi
a wannan lokacin shine ta kula da yanda frequency na kamawa da sakewan idan yana zuwa ne once in 5 hours ba damuwa amma ya fara zuwa once every 30 minutes sai kaga daga 30 minutes ya koma 20 minutes ya koma 10 minutes to ta fara neman anyan zuwa asibiti amma kafin ma ta kai wannan level din ana shirya mashi ne tun ciki yana nan sabon ciki ko karamin ciki bai kosa da zai fara ainihin level ba saboda nan lokacin ne zaka shirya muna ce da shi birth preparedness za ta shirya kayan level da abubuwa da ya kamata ta zo lebowar da shi na jikinta da na sabon yaro da jariri da za a haifa da kuma yanda za ta zo lebo din zamin lebo in ya fara ba zai ce maka sai karfe 2 na rana zan ta fara ba zai iya fara a tsakar dare to ana bukata mace tun ciki bai kai wannan lokacin ba ta yi shiri yanda idan ya kamata a cikin dare yanda za ta samu ta je asibiti in suna da mota ita mai lebon ba za ta iya tuki ba sai ta nemi driver in mai gidan baya nan a samu wanda za za ta iya kira da waya in ma babu mota za ta iya yi jinga da yan taxi da ta saba da shi ko kuma makwabta cewa idan abu ya kama dan Allah zan kira ku ku zo ku kai ni asibiti to an fara shirin lebo kenan to idan kai ga kamawa nan shine za ta taida wannan kwanciyar siri na lebo sannan ta zo dakin aihuwa
akwai yiwuwar cewa mace in koda ta fara nakuda da kanta akwai wani abin da ke tilastawa sai an yi mata aiki kuma
to akwai saboda nakuda ba za a ce an aihu ba sai an yi nakuda an aifar da yaro an aifar da placenta uwar ma kuma jikinta tana nan lafiya in ba haka ba lebo bai kare ba akwai abubuwa da dama da zai iya gocewa daga normal daga wajen kama ciki da sakewa din nan yaro in ya gaji kaga da zai iya tolerating lebo ba kila yaro ya mutu kafin lokaci kai da zai fita to idan a dakin lebo ne in mun ga cewa akwai gajiyan yaro una ce da shi fitar distress to sai an yi tiyata ma na gaggawa kafin a ce minti 20 ya kamata yaro ya riga ya fito daga ciki uwar in ba haka ba zai iya mutu a lokacin to an dauki wata ciki wata 9 jab da yaro zai fito da rai saboda gajiyan yaro ya zo ya mutu kaga an yi babban asara shi kuma yana cikin abu da yake sa yawanci ana yi ma mutane mutun tiyata shi yasa kuma idan an zo awo ana ce gawa mata su yi tanadin jini a jiya saboda idan aihuwan tiyata na yazo da gaggawa ana bukatan jini ba wai lalle dan muna so a bada jini bane amma ba fafan gura ranar tafiya idan ya kama ana neman jini to sai kaga a jiyan da aka yi yazo daidai amma yawanci ma 90 zuwa bunda yafi haka bisa 100 ana yin tiyata ba sai mun bada jini ba sai ya cancanta na biyu idan tun ma ba kama lebo ba muka gano cewa yaro yayi girma fiye da kugun uwar da zai bar yaro zai fita to kaga ba yanda za a yi abun da yafi karfin rami ya shiga wannan rami sai dai in zaka lalata shi kuma shine yaro ya mutu a fitar da shi gaba gaba wanda ba wanda yake so ya yi wannan yanzu to daga wannan za a yi shirya tun da wuri a yi tiyata idan uwar ita kanta ita ta gaji ta kasa tura yaro an yi dabaran da zai kara mata karfi da kuzarin ture yaro bata kai ba to sai kaga abun da zai raba yaro da uwar shine a yi cesarean section akwai da dama indication na cesarean section amma a kimiyya mun kasa su kashi kamar uku wasu abubuwa da ya dangata da lafiyar uwar da saboda wannan ne za a yi tiyata suna nan su ma suna nan barkatai akwai wasu da saboda lafiyar yaro kadai ne shine ake so a yi tiyata su ma suna nan da yawan su akwai wanda ya danganta da yaro da uwa together una ce da fito maternal indication su ma suna nan da yawa to lokaci ba zai bar mu sadaukan su daya bisa daya ba amma abunda zan fada shine idan mace ta je dakin aihuwa ko nurse ne a wajen ko kuma doctoci ne za su tabbin nakudanta sai a duba komai yana tafiya daidai ana gani alama abubuwa suna so su goce ta sai su sa magani yanda matakin da ya kamata su dauka su gyara shi in gyarawa lebo ya ci gaba ne za a yi in kuma gyarawa nashi shine a yi tiyata za a yi tanadin wannan in waje ne ba za a iya yin tiyata ba amma ce kananan asibitoci na gwamnati muna ce da shi primary health care ko kuma some general hospital wajen da ko babu babban doctor da zai iya tiyata zai iya yi to ana ganin alaman cewa abubuwa zai goce kuma abinda zai magance shi shine tiyata za a iya referring mace zuwa asibiti wajen da ana da kayan aiki na tiyata a yi aiki tiyata a tambake yaro a tambake uwar
likita kamar wasu irin matsaloli ake iya fuskanta a lokacin da aka yi aiki
da dama na daya shine matsalolin da ya sa ma za a yi aiki yana nan aiki shi kansa yana tattare da matsalolinsa daga kan abunda ake ba mace muna ce da shi anesthesia wanda zai cire ciwo ko ta yi bacci a yi aiki bata ji ciwo ba ko kuma tana nan an bada allura an dan kashe can wajen ciki da za a yi tiyata ba za ta ji ba to magungunan nan suna da damuwansu zai iya faru ga kowane mace wajen yin allura ko kuma bada maganin ma yana da dangardansa idan ya faru shi ma damuwa ne aikin ma shi kansa yana tattare da damuwansa domin an bi anya an yanke ainihin wajen ciki ne har zuwa can cikin mahaifa aka sake yanke cikin mahaifa a fidda yaro idan an yanke jikin mutum jini na zuba kaga jini zai iya zuba ya yi kima shi ma damuwa ne yaron da aka fitar da shi akwai wasu gyaran anya da idan yaro ya fitar ta farji mace a wajen aihuwa yakan shiryawa yaro rayuwa a waje saboda squeezing through the birth canal to wannan yana zama absent a wanda aka yi mashi tiyata an fi da shi to yaron yana bukatar taimako a hannun daktocin jarire idan an fi da shi to you know resuscitate wannan yaron zuwa rayuwar duniya to shi ma yana nan daban amma babban abu da zan faɗa nan shine wannan bai yi maganan abin da yasa ma aka yi tiyata ba in rashin lafiya yaro ne yayi tiyata rashin lafiya nan shi ma ya biyo shi waje sai an duba a fara maganin rashin lafiya da ya fara yi cikin ciki zuwa waje sannan a yi kokarin resuscitation har yaro yayi lafiya sosai ya ci gaba da rayuwa a wajen mahaifin
a likitance a kuma shawarce sau nawa ya kamata a yi wa mace aiki na haihuwa ko CS
a bisa kimiyya ba sa so nawa za a yi tiyatan haihuwa ba saboda a duniya muna da record na wanda sun yi tiyata na haihuwa su 12 a wasu guraren duniya to amma a yanayin mu a Nigeria ko kuma kasashe masu tasowa idan mace ta yi tiyata so daya biyu uku Allah kuma ya bar yaran ko da guda daya ne yaro yara uku kenan to mukan dan shawarce su su daina daukan ciki saboda da tsautsayin daukan ciki ga an yi tiyata so uku yana ninkawa ne daya daga cikin tsautsayin shine ciki ana dauke da ciki bai ma kai lokacin nakuda ba ciki zai iya fashewa idan ciki ya fashe za a samu zubar jini a cikin uwar to by the time ciki ya yi rupture muna ce da shi rupture uterus ba zance rain yaro ma da cikin sa ya yi rupture ba a ran uwa ne to ya danganta daga ina rupture ya faru kafin a kai asibiti kila Allah ya sa rain ya tafi amma in ma kai asibiti sai kaga lokacin za ta mutu kokwai rai kokwai ne ga uwar to likitoci sai su kai da kawowa idan Allah ya taimake su su ceto rain uwar amma lokacin da kyar da sara sai an cire mahaifa ma lokacin sai kaga ana ta bada jini in baba su je da ake da jini a ce ai yayi tiyata an bada jini wata leda 13 to ana samun nasara yi ana samun su amma wani lokaci sai kai wannan duka rai yayi abun shi ba za a samu uwar da rai ba to kaga an rasa yaro an rasa uwar yara ma da aka haihu daga tsohon ayyukan da aka yi yara sun rasa uwansu to saboda wannan idan an yi tiyata so uku hudu muna ba da shawara da karfi cewa a daina haihuwa
yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwariya tattauna da masanin abinci mai gina jiki Dr. Murtala Inwa daraktan sashen kula da lafiyar iyali a hukumar kula da lafiya a matakin farko na jihar Kano inda yayi mana ƙarin bayani akan muhimmancin cin abinci mai gina jiki yayin da mace ke dauke da juna biyu da kuma bayan ta haihu
wato na gabatar da mai akan muhimmancin ciyar da mai ciki da kuma in ta haihu kulawa da abincinta da kuma kulawa da ita abin da ta haifa da kuma shayar da ɗanta wanda ya kamata a ce tun daga farkon cikin akwai kwanaki da ake kira kwanaki dubu mafiya muhimmanci a rayuwa su kuma wannan kwanaki dubu suna farawa ne daga ranar da ciki ya shiga mahaifa shine ake bukatar a inganta abinciccikan duk da za ta ce zamana cewar suna hade da sinadaran duk da jiki yake da bukata saboda ta samu wadataccen nono sannan kuma ta shayar da ɗanta nono zalla har tsawon wata 6 ba tare da ta hada masa da komai a matsayin abinci ba
kullun ana maganar mace-macen mata masu juna biyu da ma jariran da suke haihuwa a nazarin da kuka yi me ke sababa wannan al'amari da kullun hukumomi da kungiyoyin harkokin lafiya suke kokarin dakilewa.
Wato abin da yake haifar da wannan shine rashin samun kyakkyawar kimaka a yayin da su iyayen suke da juna biyu. Kuma kusan ya zama mana dabi'a gabaki daya ba ma kokari mu ga cewar mun ci ingantaccen abincin da ya kamata mu ci daga mu musamman mata. Idan ka zo kansu masu ciki na yi bayanin cewa galibin su kudaden da ya kamata a ce sun yi amfani da shi wajen cin abincin da ya dace su ci sai ka ga suna can suna zuba adashi saboda so take ranar suna ta saka kaya set dozen daya ta canza kayan daki. To galibi in aka samu akasi sai ka ga cewa an zo ta haihun ana bikin suna ita kuma tana kabari.
To kuna da alƙalma watakila a Kano ko lardin arewa ta Najeriya na adadin matan da ake samu sanadiyar wannan matsala da ka ambata?
Kamar yadda gagane yadda na nuna a cikin galibi haihuwar da ake yi a cikin su zaka ga cewa yawanci su matan sun dauki cewa kamar haihuwa kamar misali ciki ya zama maka maciwo wanda a ka'ida bai kamata a ce ya zama haka ba. Ciki kawai wasu canji ne da suke zuwa saboda a da tana cin abincin da take ci ne dan ita kadai yanzu kuma akwai halitta a jikinta da ake yi ake kuma bukatar duka sinadaran su kasance daga abincinta shine ya nuna cewa alkalma kamar kashi 65 cikin 100 na haihuwar da akai ake rasa su ainihin iyayen wanda
akwai batu kullun ana ta kada kaddama kan cewa a dinga shayar da jarirai nonon uwa zalla tsawon watanni 6 amma har yanzu koda a tsakanin yan takarda da ake ganin kansu ya waye wannan abin bai samu karbuwa ba so sai misali menene kalubalen kuma wani irin alfanu yake da shi kan cewa lalle a shayar da yaro wato nonon uwa na tsawon shekara wato watanni 6 ba tare da ya ci wani abinci ba.
To kamar yadda kaga wato shi yaro daga sanda aka haife shi nonon uwan nan zalla shayar da shi yana taimakawa ita kanta mahaifiyarsa wajen kokarin maida mahaifa ta koma wajen kokarin tsayi da jinin wajen kokarin sa kwakwalwarta ta karatun abin da za ta yi wani aiki da ya zo a gabanta. Kuma abin da ya sa tambayarka ta farko da koda yan takarda ba su sani ba galibi muna da karancin masana a wannan bangare a jihar Kano musamman idan ka zo ta bangaren aikin gwamnati karancin ma yayi kadan. To amma saboda alƙalma da suke nuna irin matsalar da ake ciki shine yasa yanzu a Najeriya ƙasa baki ɗaya yanzu an ba da umarnin kowace jiha lalle ne ta samar da director na bangaren wannan cimaka saboda na bangaren kimiyyar abinci saboda a samu cewar an samu cikakken ilimin matsalar ita ce ko su kansu da suke asibiti ba su da wannan ilimin saboda karancin masana a bangaren.
A ƙarshe me kike ya kake ganin irin wajen watakila wayar da kan mutane su fahimci muhimmancin shi kansa shayar da yaro nonon uwa din nan a watannin farko 6 musamman la'akari da wancan kalubale na rashin karbuwa.
Dama shine kamar yadda na faɗa galibi a lokacin da aka ga cewar matsalar da take damun galibi kasashe masu tasowa sai aka fuskanci matsala ce ta bangaren lafiya saboda haka a 1978 aka kirawo zama da aka yi a Rasha wani tsibiri da ake kira Almaata a gurin aka zauna aka fitar da alƙalma da kuma yadda za a yi a magance wannan matsala saboda matsala ce da take damun duniya gabaki daya sai aka ga cewar an fitar da wasu shikashikai jinshikai guda 8 wanda a kansu ne lafiyar dan adam ta ginu. To daga ciki ginshikin kuma aka ce kowane ginshiki an bashi namba ne daidai da martabarsa da darajarsa da irin aikin da zai a wajen yaki da wannan matsala domin kowa ya sami ilimi. To ginshiki na farko shine ku yan jarida ku ne ya kamata ku sanar da mutane saboda karancin masana da ake da su a bangaren da kuma karancin kai labarin gan gurin wanda ya kamata ya ji ya kuma yi amfani da shi don gwaji in ya ga yayi ya ci gaba da ya saki ita ce kadai mafita. Na biyu ginshiki na biyu shine wannan ilimi na harkar kimaka wanda daga nan ne idan har aka ce yaro yana da karfin garkuwar jiki ta bangaren kimaka to duk wani abu da zai zo sai dai ya tallafa wannan shi karfin jikinsa ta bangaren abinci shine number 1 duk wani antigen wani magani da za a zo a kara kawai zai taimaka ni duk karfin maganin rigakafi da zaka bawa yaro matakar nutrition din sa is poor you will just end up wasting your time so saboda haka muka ga ya dace a dauko karatun nan tunda an yi failing abin da zan ce maka an ba a samu nasara ba saboda shekara 1978 har yanzu ba a cimma nasara ba to sai aka koma a ga to ina matsalar take a matsalar sai wani masani ya tashi ya ce to zan iya tuna muku cewa a wannan lokaci 1978 cewa kukai kowane ginshiki an sa shi daidai da darajar sa to yanzu ya ake na farko an ma manta da shi sai dan karo da ya zama shi kansa na biyan yana kokarin karewa babu shi a harkar lafiya to taya za a yi a ce a cimma nasara saboda haka aka ce to sai a dawo to lalle na farkon nan sune yan jarida su da sanar da mutum duk surkukin dajin da yake jin me ya dace da shi me ya amfani me yiwa ma sanda zai ji labarin yana tsaka da matsalar yana ji sai ya ce to bari na zo na gyara mu kuma za mu zo duk sanda kuka zo mu ko mu gaya muku a karanci abin da muka yi kenan
Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a sama Allah ka taimake mu amin dan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu sama Allah ka taimake su amin Allah ka ba mu sa'a
madalla masu sauraron mu kafin mu karkare shirin namu yanzu kuma ga wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdul Karim Young Pioneer da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da kasancewa da ku ni da zan gabatar Hauwa Abdul Karim Young Pioneer ne daga nan birnin Accra zan tattauna da Hajiya Hafsa Kadir English ita ma ɗan jarida ce kuma mai fada aji a nan birnin Accra wani abinci za a muna
to assalamu alaikum jama'a barkanku daidai wannan lokaci to kin ga muna da kosai wanda nace Yarbawa na ce masa akara sannan akwai alale wanda Yarbawa ke ce masa moimoi
yawa
to abu daidai ake amfani da shi shine wake to waken nan idan kin je kin so wake shi kuma wake wani sa'in kana samun datti a ciki yi kokari ki baka ce ki cire dattin to in kin baka ce wasu suna jikawa wasu kuma suna diba su sa cikin turmi adadin wanda da su yi amfani da shi sai su dan zuba ruwa a cikin turmi sai su daka suna dakawa sai ki ga bawon bakin yana fita to in bakin ya fita suka daka suka ga ba dakawa da karfi kaman kana daka sakwarawa ba kai dai kana dan bubbugawa haka kadan gurin dai zada dai ruwan da ka sa sai kiga duka
yana fitar da bawon
to idan kika ga yayi da ku sosai yayi yanda ya dace sai ki juye cikin kwano ki samu ruwanki mai kyau ki samu matacin ki sannan ki samu wani kwano kina sa ruwa kina wankewa kina tacewa kina ganin idon na fita kina tacewa kina ki wanke ruwa ɗaya ki wanke kaman su uku zuwa hudu sannan ki zuba da wannan ruwan ki sake tacewa kina cire dattin kai idon kai to da kin kare kin ga ya fita fat kina iya ma bai fita bake aje yake dan gyaggyara kina dan ciccire bakin saboda yar bai sha'awa to sai ki samu kwanon ki mai kyau ki samu barkonon ki iyayen da kika ga kina so domin kayyayi zafi wasu saboda cutan yau da gobe jan barkonon nan kin yake hada da girin ki wanke shi ki zuba cikin waken sannan kuma ki samu albasan ki wargi ki gyara albasan ki cire bayan albasan ki wanke albasan shi ma sai ki yanyanka sai ki zuba cikin waton waken nan sai ki kai aje a markata miki to wannan shi a haka ake wa alale da kosai da alale duka ne a guda ake
musu duka ɗaya ne yanda aka yi wannan matakin yanda aka no za dawo
alale da shi ma
akwai bambanci
akwai bambanci ta wajen aikin su kin gane shi kosai idan an kawo an nika shi da dan kauri haka to da ki diba wanda kike so ki buga shi da kyau
kaman kina tuka tuwo
ko da muciya da ki buga ko da cokali ne kika ga yanda da ki buga haya tsinke yayi fine mai ya sake saboda suyan da zaki mai zaki buga shi ne da kyau sai kiga ya sake to wasu na iya inda su soya su sa wani green pepper saboda yayi ban sha'awa kin gane wasu kuma suna hadawa da kwai amma in kika duba kwai da wake duka hanyar su guda
abu da yake ba wa jikin da
wasu kuma har hanta suna sa ni dai bai ban sha'awa ko sai a sa nama ciki amma kwai ya zama mutane na sawa kin gane to sai ki zo ki dora mai ki a wuta idan ya dau zafi kina dibawa kina sakawa a cikin mai kina diba kina sakawa a cikin mai sai ki ga yazo yayi ja amma kuma in kina sa ki kokari chokalin da ake diba ake kwasan kosin da shi ita danna kosin ciki la Allah saboda na cikin ya soyu kin gane wani na nan wutan yayi zafi da kin sa mai yayi zafi da kin sa sai ki ga yayi ja to amma na cikin bai soyu ba amma in kina dan matsawa kina danna sai ki ga yana soya na cikin sai sa idan kin ga yayi dan brown din yanda kike so sai ki same shi ki ajiye in flask ne da ki sa a daidai lokacin da da sha
zai buɗe
baki to sha ai buɗe baki shi kuma halala shi ba bugawa in kika zo kika ajiye kwano kika zuba ciki kin dai motsa kuma an fi so shi an sa gishiri wancan kosin ma ana sa gishiri amma ba sa magi amma halala da ki dan ruwan diminki sai ki sa gishiri ki sa magi don ya narki kin gane ki zuba shi cikin shi cikin ruwa cikin kullun ko halala ki ta motsa ki ta motsa ki hada shi ki motsa in kika motsa
to shi ne ne dalili da yasa ba a zuba mai magi da gishiri kai tsaye
eh saboda aikin san dafa shi za a yi
saboda samu
narkewa da ko da dai kosin ma in kika samu kosin wasu suna yin ruwan gishiri ne ruwan gishiri suke yi
sai su jiye
sai suna ta zuba an da su soya shi in sun dibo kullun sha dan zuba ruwan gishirin ciki kadan sha a motsa shi a yi ta soya
adadin wanda zaka soya idan ka diba sai ka dan zuba mai ruwan gishiri sannan ka soya
eh haka wasu suke wasu kuma suna hadawa da gishirin to kin ga shi alale in kika hade kika motsa shi ce ki samu wasu na amfani da manja wasu na amfani da man gyada sai ki zuba a ciki wanda duk kike so zaki zuba wasu idan suka zuba suna iya samun kifi kamar nan garin muna da kifi da ake ce mai ufuku ko salmon zaki cire bayan shi da tin bayan da na ciki
da
kayoyin ki dan gyara ki yanyanka yanda kike so ki zuba ciki wasu kuma suna dafa kwai in suka dafa kwai sai su yanyanka su zuba a ciki to idan kika zuba cikin gwangwani zaki sa ki make sure gwangwanin nan na da tsafta gwangwanin nan cikin shi na da tsafta ba kowane gwangwani wasu kuma na samun dan kwanon roba wasu kuma na samun leda fari da ake daddaure abubuwa shi suke sa amma cikin ga cikin gwangwani ana dan shafa masa mai saboda kai ya kame to idan kika hada wa'annan kada yayi kauri da yawa kuma kada yayi ruwa da yawa daidai wa leda sai ki zuzuba in cikin gwangwani ne ki zuzuba in kuma daurewa zaki sai ki daddaure shi to in kin daure tukunyan da dora da dafa ciki dama kin samu tukunyan kin dora a wuta kin dan sa ruwa to wasu na dan sa itace a ciki kananan itace sai su samu tsumma su dora kai sannan su zo su jejjera gwangwanin wasu kuma dan napkin su suke sa gwanin sha'awa cikin tukunyan sai su zo su dora in gwangwanin ne in leda ne kawai kin zuba ruwan ki daidai wa daida kina yi kina dubawa dan shi kamar a ce steaming ake yi
ba a sa shi cikin silver kai tsaye
a'a
sai an sa wani abu kasan
silver saboda kai ya kone ya kama kin ga
to tururin ke dafa
tururin ke dafa shi alale sai sa kin ga yanda ake alale ne amma wasu kuma na ire-ire nasu daban-daban alale ma ana iya a yi shi naga wasu sun yi hannu doya ma kamar irin haka sun je sun marka da doyan shi aka hahada mai komi shi kuma aka zo aka yi haka aka yi alale da shi
shi alalen da kosin me ake hadawa da shi
ana shan koko da shi shi koko yafi dace baka ya kasha ci da shi amma kamar shi alalen nan wasu na iya yin dan stew suna ci da shi wasu kuma na iya dorawa ma kan shinkafa su ci da shi kin gani ai kamar wake da shinkafa ne an yi balance diet din shi amma kin ga ko sai dai baki ki dora kan shinkafa ki
ci da shi sai ki sha abin
kamar koko ko puponsu wato koko
wasu ma na iya saka kosan cikin
bread
ya sai su sha sha
haka nan ne amma an fi son shi da koko
haka
suna saka an san yanka bread sai su saka a ciki sai su sha
to ina jin anan muka kawo karshen wannan shiri kuma na wato kwalama kenan anan birnin Accra wanda na tattauna da Hajji Hafsat Kadiri English ni da na gabatar Hawwa Abdul Karim Yunfaniya
da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya